Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOY Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. Sai kuma Alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC, tare da Hafsat Mainan Muhammad da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji duk da daukar matakan yaki da cuta mai kare garkuwar jiki da ake a Najeriya. Har yanzu ana ci gaba da samun yaduwar cutar. Kuma kan wannan batu ne ma za mu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Bayan matakan da gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu ke dauka ne yaki da cuta mai kare garkuwar jiki, me ya kamata mutane su yi domin ganin an kai ga gaci? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya. Amma kafin nan sai mun fara da jin yadda duniya ke ciki.
Barkamu da warhaka. Wani rahoto da jaridar New York Times ta fidda jiya Laraba ya bayyana irin tarin bayanan da shugaban Amurka Donald Trump ya samu akan rawar da shugaban Russia Vladimir Putin ya taka a zaben shugaban kasar Amurka na 2016. Rahoton ya yi karin haske kan kokarin da shugaba Donald Trump ya shayi na jingine zancen rawar da Russia ta taka a nasarar da ya samu kan yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton, ciki har da bayanan da ta yi na wato bayanan da ta yi wanda a baya ya ƙaryata, daga nan kuma ya zo ya yarda da binciken da hukumar watan leƙen asirin ƙasar ta yi tun bayan ganawarsa da Putin a Helsinki ranar Litinin. Fadar White House ta samu kanta cikin rudani kan ko shugaban ya ƙaryata bayanan binciken hukumar binciken leƙen asirin Amurka a lokacin ganawarsa da majalisar zartarwar Fadar White House jiya, da aka tambaye Trump kan cewa shin koyan Russia na barazana ga Amurka har yanzu. Shugaban sai ya girgiza kansa ya ce a'a, nagode kwarai da gaske. Rahotanni sun bayyana cewa 'yan tawayen kasar Siriya sun cimma yarjejeniyar ajiye makamansu a kudu maso yammacin wuraren da ke kusa da yankin Golan wanda Isra'ila ta mamaye. Wannan yarjejeniyar ta buƙaci dakarun gwamnatin Siriya su koma wuraren da suke rike a lardin Al-Kuntira kafin barkewar boran da aka yi wa gwamnatin shugaba Bashar al-Assad a shekarar 2011. Duk 'yan tawayen da basu amince da ƙa'idodin yarjejeniyar ba za a bar su je wasu yankuna da 'yan adawa suke rike da su a Siriya. Dakarun Siriya da ke samun goyon bayan dakarun Russia sun kaddamar da wasu hare-haren don kwato wuraren na ƙarshe a kudu maso yammacin ƙasar da ke hannun 'yan tawaye, wurin da mutane kimanin 160 suka makale. A halin da ake ciki kuma, a yau Alhamis aka kammala kwashe akalla mutane 700 mazauna garuruwan Fao da Kafir da ke goyon bayan shugaba Assad a arewacin Siriya. Wata kafar yada labaran Birtaniya ta ce 'yan sanda sun gano waɗanda ake zargi suna da hannu a harin da aka kai kan wani tsohon jami'in leƙen asirin Rasha da 'yarsa, waɗanda aka kashe su da wata guba mai illata jijiyar bil'adama. Kafar yada labaran Press Association ta ce ta samu labari daga wata majiya cewa masu bincike na da tabbacin cewa mutanen 'yan Rasha ne, bayan sun gansu ta wani hoton bidiyo da kuma duba sunayensu waɗanda suka shigo ƙasar a daidai wannan lokacin. Jaridar Press Association ta ce 'yan Russia da dama na da hannu a harin gubar da aka kai wa Sergei Skripal da 'yarsa Yulia Salisbury a watan Maris da ya gabata. Daga baya hukumar haramta makaman guba ta tabbatar da cewa sinadarin gubar Novichok ne aka yi amfani da shi a harin da aka kai wa Skripal da 'yarsa, gubar soja da aka hada a zamanin Soviet a shekarar 1970 da shekarar 1980. Rasha dai ta musanta cewa tana da hannu a wannan harin. To, labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An janye dokar ta bace da aka sanya kasar Turkiya biyo bayan yunkurin yi wa shugaba Recep Tayyip Erdogan juyin mulki wanda bai yi nasara ba a shekarar 2016. Matakin janye dokar wanda ya fara aiki a safiyar yau Alhamis na zaman wani alkawari da shugaba Erdogan ya dauka a lokacin da aka sake zaben shi a matsayin shugaban kasa cikin watan da ya gabata. An kulle mutane fiye da 75,000 a karkashin dokar ta bacin, haka kuma an kori ma'aikata sama da 100,000 daga ayyukan gwamnati bisa zargin sun yi alaka da mabiyan wani malamin Turkiya Fethullah Gulen da ke zama nan Amurka, wanda Turkiya ta dora laifin yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba, da kuma kungiyoyin mayakan Kurdawa. Yan majalisar kasar Turkiya sun fara mahawara akan wasu dokoki yau Alhamis da za su ba hukumomin damar ci gaba da korar ma'aikatan gwamnati har na tsawon shekaru uku da hana gudanar da taruka da maraice, sannan kuma hukumomin su samu damar rike mutane da suke zargin suna da hannu a batun har na tsawon kwanaki 12 ba tare da an tuhume su da wani laifi ba.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, a Najeriya har yanzu ana ci gaba da samun yaduwar cuta mai kare garkuwar jiki, duk kuwa da irin matakan da ake dauka wajen daƙile yaduwar ta da kuma bada kulawa ga masu dauke da cutar. Nasir Adamele Kaya gare ka.
Since 1986, that the first case of HIV was being reported, we have just one documented case in 1986.
Daga lokacin da aka gano bullar cuta mai kare garkuwar jiki ta farko a Najeriya a 1986, ba za a ce an samu gagarumin nasarar yaki da cutar ba. Shugaban kungiyar masu dauke da cuta mai kare garkuwar jiki ta Najeriya NEPHAN a takaice Victor Omoshehin ke magana kan yadda cutar ke ci gaba da wanzuwa duk da bayanan campaign din yaki da ita da ake yi. Omoshehin da ya jagoranci taron juyayin waɗanda cutar ta kai kabari ta hanyar kunna kyandiran karama marigayi, ya ce Najeriya ce ta biyu mafi yawan masu cutar a duniya baya ga Afirka ta Kudu. Dogaro ga tallafi daga ƙetare ke tazara lamuran da ana nasarar yaki da cutar, in ji Omoshehin, wanda ke ganin sai duk kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane sun shiga wannan campaign ɗin. Hakanan ya ce da cutar ta samu yaki ganan-ganan tamkar yadda aka yi wa Ebola, da tuni an cimma gagarumin nasara.
Wata damar ita ce ta yaduwar cutar tsakanin masu luwaɗi da ba sa fitowa fili su nemi magani don tsoron hukuncin ɗaurin shekaru 14. Duk da haka, hukumar yaki da cutar ta Najeriya naka ta ce wannan ba uzuri bane sam, don kowa na da hurumin samun maganin. Kazalika, akwai yaduwar cutar a yankunan karkara da rashin wayewar mutane kan amfani da kariya a wajen hulɗa da wa'imma mata masu zaman kansu, ko ko mummunar ɗabi'ar nan ta aukawa yara ko ma dai manyan da shi'umai ke yi da fyaɗe da ke daɗa ƙaruwa kullum.
Hukumar Najeriya na bayyana nasarar rage bazuwar cutar ta hanyar wayar da kan jama'a da kuma buɗe cibiyoyin gwajin jini don gano matsayin mutane kan cutar kyauta. Ga abinda babban sakataren hukumar lafiya matakin farko Abuja Dr. Rilwan Muhammad ke cewa,
ana duba abubuwa irin na cutan kanjamau, a tabbatar mutane suna da shi ko ba su da shi, ana aunawa. Cuta mai kare garkuwar jiki, a ga mutum na da shi ko ba ya da shi, a kuma in yana da shi a tura shi wajen ba da magani. Boye ne ba a so mutane su aje ana faɗa ko a kasuwa ko wurare, an ga koya mutane yanda suke muna da abun a ƙasa. Tunda mata masu zaman kansu din nan muna gura musu ko su yi amfani da nasu koron roba na mata, ko su yi amfani da na maza, amma za su yi saboda kar su dauki ciwo daga wani namiji, kan namiji ya dauki ciwo daga jikin su. Kaga zai tallafa wajen hana yaduwar ciwon a Najeriya. Ciwo mai kare garkuwar jiki, duk in an sa wannan roban zai hana kamuwa wani, kuma kar a samu ciki shege a cikin wasu azuwa zuwa. Kaga wannan abun ya rage. Abun da ke damuna shine yara ba su da kuɗin yin aure. So wani ci sai sun girma ransun da su ta su je wajen daddare. To kaga sun je da su dauko ciwo, sai arma sun kamu da ciwo mai kare garkuwar jiki.
Wani kalubalen shine fitinar ta'addanci da ya sanya mutane rasa muhallin su, inda kan kanje wa mutane musamman ma mata a sansanonin gudun hijira barazanar samun cutar.
The women and girls in particular are at risk for sex and gender based violence and of course at risk.
Nan ma wakiliyar Amurka ce a committee sulhu na Majalisar Dinkin Duniya Michelle Simon ke bayyana sakamakon rangadi da suka kai sansanoni a jihar Borno da kasashen tafkin Chadi, inda mata ke fuskantar barazanar aukawa lalata da rashin madafa, wasu an ma kashe mazajin su da kuma ƴan mata da suka rasa iyaye.
The US response on the humanitarian side totals $301 million in humanitarian assistance.
Hakan ne ma sa Amurka don jin kai ta bada gudunmawa dala $301 million. Hakan karfafa guyar masu dauke da cutar da cewa su rika shan magani domin cutar ba ita ce karshen rayuwa ba. Nasir Adam El Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida Nasir Adam El Hikaya. In an jima kadan zamu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Bayan matakan da gwamnati da kuma kungiyoyi masu zaman kansu ke dauka ne yaki da cuta mai kare garkuwar jiki, me ya kamata mutane su yi domin kare kansu? muna son ra'ayinku akan wannan. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada amanta sai an sa alamar tarawa da ɗaya kafin a jero lambobin. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla mun samu kiran mu na farko daga Katsina. Wane ne akan layi daga Katsina? To malam bandeji sunan ba ko zaka iya maimaita mana?
Isa fada mai garan kafre
da. Yawa to malam Isa muna jin ka. Me ya kamata mutane su domin kare kai ga wannan cuta da muke magana?
Ya kamata a ce mutane su rika daukar hattara game da abubuwan da suke hattara irin wannan cututtuka don Allah. Saboda cututtuka nan suna da munana hadarin suka.
Hello? Eh muna jin ka.
Abin da kake gani. Ya kamata mutane dukkan abin da zai kawo mutum ya dauki irin wannan cuta domin Allah ya kamata ya kiyaye inda ba yaro bane abin da yake ba.
To malam Isa mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Taraba. Wane ne akan layi daga Taraba?
Muna magana da Bello Laja.
To malam Bello dan ka shiri din ka. Sai mu fujin ka sosai. Yawa, to me zaka ce game da wannan batu da muke magana akai?
Abin da zan ce game da wannan batu da ake magana akai shine duk wanda yake a sararin duniyan nan ya san cewa in an ce wannan abu abin da zai cutar da kai ne to ya kamata a ce ka bi hanyoyin da ya kamata. Domin ka kare kanka da sauran kuma zuri'a.
To akwai wata shawara da zaka ba mutane don kare kai don nisanta ga wannan cuta?
Akwai babban shawara da zan bada shine a kiyaye da dukkan hanyoyin da zai haddasar da wannan.
To malam
Ubangiji. To Ubangiji shi kare mu ga baki daya.
To amin man Bello. To amin man Bello mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da ka bayar. Bari mu je Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Sabilu Hashim kuma albarka da yammaci.
Yawa barka da sunan malamin.
Sunana Mursala ne dai kamar da kullum kuna kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Mursala ka ji dai batun da muke magana a kai yau.
Wannan haka ne malam Sharfilu mun ji. To yawa to shine cewa gaskiya kaga ana faɗa cewa ita cuta ba mutuwa ba kuma duk mutumin da Allah ya jarabce shi ya ko dai da gangama ko dai da hanyar jarabawa Allah ya sa ya kamu da wannan cuta ya dauka cewa cuta ba mutuwa bane jarabawa ne kamar yadda sauran cututtuka dan adam Allah yana jarabtar su wanda sun fi wannan makila hatsari a rayuwa ya dauka haka ne kwantar da hankalin shi ba zai mutu ba har sai illa lokacin da rayuwar shi Allah ya ba mai kare kuma sannan babban abin da zamu ja kai akan shi ne cewa su dinga bin dokokin magungunan da ake gaya musu dan da yawa wasu an ce ba su bin dokokin magunguna ne tunda magungunan kaga kyauta ake ba da wa kuma Allah ya jarce ka da lura karka ce ba ka so a sani ya zaka yi kuma rashin a sani ya zaka ka samu magani haka jarabawa ne haka zaka dauka ka kura ka nemi magani ka ci gaba da rayuwanka kin kwanci hankali da lumana da fatan za ku tashi lafiya
to Malam Maltara mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai da fatan al'umma sun ji kuma za dauka amfani da ita bari mu muna Kaduna da har yanzu wane ne a Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
amin wa alaikum assalam ya sunan malamin
Sarafil Hashim Gumal barka da dare mu ne maka barka da aiki
yawa bakanka dai
sunana Alhaji Musan Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria
Alhaji Musan Garo muna sauraron ka me zaka ce game da wannan maudu'i namu na yau
to gaskiya wannan maudu'i yana da mutukar muhimmanci domin a fadakar da al'umma kuma su tabbatar da cewa a gode tare a tsira tare shawara da nake so in ba su kansu al'umma ya kamata mutum da gaskiya na farko mutum ya daina leke-leke ya tsaya ga iyalin shi kawai ita kuma su kuma mata ya kamata a ce su ma su kokari su kiyaye mutuncin su dan kaga akwai abin takeici zaka ga matar aure wata ma zaka ga ta tafi ta je ta ɗebo wani cuta ta makala mijin ta haka zaka ga mijin aure ya tafi ya je ya ɗebo wani cuta ya makala matar shi to amma fatan da muke yi mutane su kokari su kiyaye mutuncin su kuma idan an kai kokarin da zaka kiyaye idan Allah ya kama ni ya sa ka samu da wani cuta to kakkai tunanin cewa a'a ka mutu ko kuma a'a mutane sun gome ka ya kamata ka bar due process din maganin da aka baka dama da yanda kake son shi to idan ka bi kokari insha Allah sai ga Allah ya kiyaye ka da kace ne muku fatan alkhairi Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mana zuri'an mu a taki lafiya Alhaji Musa Garo
to Alhaji Musa mun gode da wannan shawara da ka bayar bar mu je Niger wani ne akan layi daga Niger
to assalamu alaikum Fatin Hausa Radio America
amin wa alaikum assalam ya sunan malam
sunana Allah ni Joja kagara jihar Niger Nigeria
to Allah mi muna sauraron ka me zaka ce ga
a halin gaskiya abubuwan da suke faruwa dan dai kan ku anan na jihar Niger kaman karma kuma tarafi abubuwan sun faru na aure nan da ake yi gaskiya akwai matsala yanzu abin da ake yi yanzu nan duk wanda zai aure wata bazawara sai ya tashi ya je asibiti an auna su din ne saboda abubuwan da suke faruwa akwai wanda suka yi wannan auren to akwai zaka samu matsala yana da mata uku sai suka zo suka dauka wannan cutan a ce wannan amaryan da aka kawo tana da matsala to ina kira da mutanen mu su rika dubawa in za a yi aure kada duba soyayya a je a auna asibiti shine soyayya
wato dai kina kira kana kira ga jama'a su ringa gwaji mutane su ringa zuwa ana gwada su kenan ko
yawa ana gwada su asibiti in aka ana yin haka ta gaskiya abubuwan za a rika samun sauki abubuwan da suke faruwa
to mun gode da wannan shawara ta ka Alhaji mun gode kwarai da gaske bar mu je Azare wane ne akan layi daga Azare
kana magana da Almuchar Gwai ne Azare Katagu local government board state
to fili gare ka
yawa ina fatuka da farin ciki da wannan fili da kuke da shi da kuke ba da shawarwari a kuma wanda ne mai amfani yana da kyau duk mutumin da ya gama ta so ya kauda zancen soyayya da kyawu da tsari a je gurin gwaji masana su gwada su tabbatar kowa lafiya kalau ba daidai ne ka dauko cuta ka zo ka yaba gidanka kana da mata biyu ko kana da mace ko kana da uku ta je ta hudu ka kawo ka cuci kana ka cuci zuriyarka dan haka ana mura kira da wanda suke cikin wannan hali don Allah su yi kokari su kiyaye ai guta kan tsarin yadda doka take da yadda ma'aikatan lafiya ta nuna shine zaman lafiyan kowa da kowa da yardar Allah
to madalla malan azr mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka akwai kira daga lafiya wani ne akan layi
murtala ne da zuwa zeman jefa daga lafiya na Sarawak state
to murtala muna sauraron ka me ya kamata mutane su yi dan kare kansu ga kamuwa ga wannan cutar
to kasan an ce mahaƙurci mawadaci idan irin wannan abubuwan su a kasance ya kamata mutane su yi amfani da hankalin kansu da hikiman da Allah ya ba su yi kokarin kare kansu na fatan alheri gare ku
to murtala mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka bari mu je Abuja wane ne akan layi daga Abuja
eh daga Abuja ni ne Malam Sanusi Ladani a Owondo cikin garin Abuja.
To Malam Sanusi, muna sauraron ka. Wani kira zakai ga al'umma domin kare kai daga kamuwa ga irin wannan cuta?
A gaskiya tsakani da Allah, farko tuko ina ma Allah godiya da na same ku.
To alhamdulillah.
Bayan haka kuma wannan al'amari na wannan cuta da ake ciki, bayan Allah a ji tsoron Allah, shi al'amari duka idan yadda ka ji tsoron Allah, Allah zai kare ka. Saboda Allah ya ce kar a yi fasikanci, kuma akwai hanyar samun wannan cuta ma da yawa. Saboda haka bayan Allah a ji tsoron Allah, a kauce mu wannan abu. Kuma kamar yadda wani malami ya faɗa, in za a yi aure da Allah, duk ma'aurata a dinga gwaji saboda gudun wannan cuta. Kuma da roƙon Allah Ubangiji, Allah ya kare kiyaye mu, ya kare mu, ko kuma Allah Ubangiji ya saka muku da alheri. Allah ya ba mu rayuwa mai albarka. Assalamu alaikum.
Amin. Wa alaikum assalam. To Malam Sunusi, mun gode ƙwarai da gaske da wannan kira kai da kuma gudunmawar da ka bayar, kuma da daga wai kuma ka ƙarshen daga wai mu a yau. Sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku damar buɗe layukan mu domin ku kira ku bayyana mara ayoyinku. Mun gode. To madalla, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu na cewa karfe 5 saura minti 9. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Dan wasan gaba na Najeriya Alex Iwobi ya bayyana fatan cewa ƴan wasan Super Eagles na ƙasar za su koyi darasi daga gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya da aka kammala makon nan a ƙasar Russia. Najeriya dai ta kasa tsallake matakin rukuni-rukuni bayan da ta ƙarƙare zamanta a gasar ta bana a matsayin ta uku a rukunin D sakamakon kashin da ta sha daga ƙasashen Croatia da Argentina, inda ta yi nasara 1-0 akan ƙasar Iceland. Wasan da ke gaban Najeriya a yanzu dai shine na neman gurbi na gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2019 da za ta buga da kasar Seychelles a watan Satumba. Iwobi, dan shekaru 22 da ke taka leda a kungiyar Arsenal ta Ingila, yana ganin ya zama wajibi kungiyar wacce ta kunshi matasan ƴan wasa da ta ƙara azama ta kuma dauki darasin gasar cin kofin duniya domin a sami ci gaba. A wani labarin kuma, ƴan wasan kungiyar Super Eagles biyu, Ogenekaro Etebo da Daniel Agbeyi, na daga cikin tsofaffin ƴan wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Warri Wolves da ke Najeriya da suka kai ƙarar kungiyar ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC akan kimbiyan su kudaden albashin su da suke bin kungiyar bashi da adadin su ya kai naira miliyan 300. Kungiyar ta Warri Wolves da ke jihar Delta a kudancin Najeriya yanzu haka tana fafatawa ne a aji na biyu na gasar league ta ajin ƙwararru ta Najeriya. Ɗan wasan sun ce kungiyar ta ki biyan su albashi da kudaden daukar kwantaragi tun daga shekara ta 2014 sa'ad da shugaban hukumar ƙwallon Najeriya Maju Pinnick yake shugabancin kungiyar. Tsohon ɗan wasan kungiyar Chelsea ta Ingila Gianfranco Zola ya kuma dawowa kungiyar a matsayin mataimakin sabon mai horar da ƴan wasan kungiyar Maurizio Sarri. Zola ya buga wa Chelsea din wasa daga shekara ta 1996 zuwa 2003, inda ta sami lashe kofunan gasannin FA biyu da UEFA Cup da UEFA Super Cup da kuma kofin gasar League 1. Zola dan kasar Italia ya ajiye aiki ne a matsayin kocin kungiyar Birmingham City a shekara ta 2017 kafin dawowarsa Chelsea din. Wasu rahotanni na nuni da cewa dan wasan kungiyar Manchester United ta Ingila da ya lashe kofin duniya na bana da kasarsa ta Faransa Paul Pogba yana shawarar barin kungiyar tasa ta United domin komawa kungiyar Barcelona ta kasar Spain. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin kiyaye aukuwar manyan laifuka a jamhuriyar Kyrgyzstan ya samu ƙwarin gwiwa cikin wannan watan daga ƙasa Amurka. A ranar 10 ga watan Yuli, mataimakin ministan harkokin cikin gidan Kyrgyzstan, Sun Umurzakov, da shugaban ɓangaren da ke sa ido akan miyagun ƙwayoyi da hukumomin tsaro na ƙasa da ke ofishin jakadancin Amurka a Bishkek, Sandeep Pul, sun ƙaddamar da cibiyar kiyaye aukuwar laifuffuka da ake kira LCPC a takaice a Amir Temur, wata unguwa a birnin Osh mai yawan mutane 52,000 da ke fuskantar rashin ayyuka, cin zarafi na cikin gidaje, shan miyagun ƙwayoyi da auren wuri na tilas da kuma shigar matasa kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi da na tsagira. Wannan cibiyar ta LCPC na yin nuni da kawancan zahiri wanda kashi 64 cikin 100 wato kimanin dala 15,000 da ofishin sa ido akan miyagun kwayoyi na ƙasa da ƙasa da ake kira INL a takaice yake samarwa. Sai kashi 18 cikin 100 na kusan dala 4,500 daga ofishin magajin garin birnin Osh da kashi 11 cikin 100 wato kimanin dala 2,600 daga hukumar kula da harkokin ayyuka da matasa. Sai kuma sauran kashi 7 na kuɗi na dala 2,000 daga al'ummar yankin. A jawabinsa na buɗe taro, mataimakin ministan Umar Zakob ya lura cewa wannan cibiyar ta shirya sosai don yin aiki tsakanin ofisoshin dakarun da ke gundumar da shugaban kotun Aksakal da kuma ma'aikatar harkokin matasa da mata da za su inganta ayyukan da za mu yi wa al'ummar tamu. Daraktan na INL Paul ya ce shirin tura 'yan sanda cikin al'umma don su fahimci juna da mutunta 'yancin bil'adama da yin gaskiya da adalci da bin dokokin ƙasa ba magance miyagun laifuka ne kadai za su yi ba, za su kuma kiyaye aukuwarsu a wuraren da ake fama da cin zarafin matasa, a kuma shirya tattaunawa tsakanin jama'a akan ingancin rayuwa da kuma magance masu yada tsatsauran ra'ayi da tsegeranci. Tun a shekarar 2013 ƙasar Amurka ta tura akalla dala miliyan 4 wajen taimakon yin kuskurima a shirin kai 'yan sanda cikin al'umma don su fahimci juna a matakin ƙasa da ƙananan hukumomi a jamhuriyar Kyrgyzstan, da taimakawa garuruwa 24 da cibiyoyin kiyaye aukuwar laifuffuka guda 23 yawanci a kudu da jamhuriyar Kyrgyzstan. Ƙasar Amurka, a cewar daraktan hukumar INL Paul, ta haɗa hannu da jami'an Kyrgyzstan da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ƙungiyoyin raya al'umma don ƙarfafa shirin ƙulla dangantaka tsakanin 'yan sanda da al'umma, saboda al'umma za ta yi ƙarfi ne kawai idan tana aiki tare, haka kuma sai ta hanyar aiki tare da al'umma ne kaɗai hukumomin tsaro za su iya aiwatar da doka yadda ya kamata. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau,
wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe. Hafsa Gareki.
To Sarfilu, wani rahoton da jaridar New York Times ta fidda jiya Laraba ya bayyana irin tarin bayanan da shugaban Amurka Donald Trump ya samu akan rawar da shugaban Russia Vladimir Putin ya taka a zaben shugaban kasar Amurka na 2016. Rahoton ya yi ƙarin haske kan ƙoƙarin da shugaba Donald Trump ya shayi na jingina zancen rawar da Russia ta taka a nasarar da ya samu kan 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton, ciki har da bayanan da ya yi ta yi waɗanda a baya ya ƙaryata, daga nan kuma ya zo ya yarda da binciken da hukumar leƙen asirin ƙasar ta yi tun bayan ganawarsa da Putin a Helsinki ranar Litinin. Rahotanni sun bayyana cewa 'yan tawayen ƙasar Siriya sun cimma yarjejeniyar ajiye makamansu a kudun maso yammacin wuraren da ke kusa da yankin Golan wanda Isra'ila ta mamaye. Wannan yarjejeniyar ta buƙaci dakarun gwamnatin Siriya su koma wuraren da suke riƙe a lardin Al-Quntara kafin ɓarkewar boran da aka yi wa gwamnatin shugaba Bashar al-Assad a shekarar 2011. Duk 'yan tawayen da ba su amince da ƙa'idojin yarjejeniyar ba za a bar su su je wujaje wasu yankuna da 'yan adawa suke riƙe da su a Siriya.
To madalla a gaishe ki. Kafin mu yi sallama, muna miƙa saƙon ta'aziyarmu ga iyalan Sardaunan Katsina kuma tsohon Speto Janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Kumasi, wanda Allah ya yi wa rasuwa. Allah ya ji kansa da rahama ya kuma gafarta masa. To da wannan kuma ka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta yana gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Mr. Dan Crofton, ni Sarfila Hashin Gumar ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.